Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 16 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji hasashen masana da gwamnati kan makomar yaki da ta'addanci a Najeriya, muddin sabbin jiragen yakin da Amurka ta amince ta sayar wa Najeriya suka iso.
Domin abu ne da zai ƙarfafa, zai kuma haɓaka yaƙi da ta'addanci ba wai a arewa maso gabas ba, a jihohin arewa ne kuma da kuma jihohin arewa ta tsakiya.
Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku, amma fa maimaici. Akwai labaran wasanni da Murtala Sangina kan gabatar, za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan, ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Asabar, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗi cewa ta haramtawa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da sakatariyar harkokin wajen ƙasar Liz Truss da sakataren tsaro Ben Wallace da wasu jami'an gwamnatin Birtaniya su goma da 'yan siyasa shiga ƙasar ta. Wannan matakin na zuwa ne a matsayin mai da martani ga mataki mai zafi da ba a ga irinsa ba a baya da gwamnatin Birtaniya ta ɗauka, musamman na sanya takunkumi a kan manyan jami'an Rasha, a cewar wata sanarwar ma'aikatar. Ta kuma ƙara da cewa nan ba da jimawa ba za ta fidda ƙarin wasu sunayen. Fadar Kremlin ta bayyana Johnson ɗaya daga cikin masu goyon bayan Ukraine sosai a matsayin wanda ya fi taka rawa a ƙoƙarin nuna ƙin jinin Rasha. A makon da ya gabata, Johnson ya ziyarci Kiev, inda shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky suka yabawa juna akan haɗin gwiwarsu tun bayan mamayar Rasha. Wani ƙaramin jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure ya kife a gaɓar tekun Libya, inda aƙalla mutane 35 suka mutu ko ake kyautata zaton sun mutu, a cewar hukumar kula da masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM a taƙaice a yau Asabar. Hukumar ta ce hatsarin jirgin ya auku ne a jiya Juma'a a kusa da birnin Sabratha da ke yammacin Libya, wani muhimmin wuri da baƙin haure da galibinsu 'yan Afirka ne ke fara irin wannan balaguran mai cike da haɗari ta tekun Bahar Rum. Hukumar ta IOM ta ce an gano gawarwakin baƙin haure 6, yayin da ba a san inda wasu su 29 suke ba, kuma ana kyautata zaton sun mutu. Nan take dai ba a san takamaiman abin da ya haddasa kifewar ƙaramin jirgin na katako ba. Wannan bala'in shi ne na baya-baya da ya shafi baƙin haure da ke tashi daga arewacin Afirka zuwa ƙasashen Turai don neman makoma mai kyau. A makon da ya gabata kadai, aƙalla baƙin haure 53 ake kyautata zaton sun mutu a gaɓar tekun Libya, a cewar hukumar ta IOM. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Ghana, Fulani makiyaya 9 ne suka rasa rayukansu, wasu 5 kuma suka jakkata sakamakon harin da wasu 'yan ƙabilar Konkomba suka kai musu a garin Zakwali da ke arewacin ƙasar Ghana. An kona gidaje 64 tare da sace shanu fiye da 80, abinda ya tilastawa al'ummar ƙauyen da dama tserewa domin neman mafaka. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Harin da aka kai ma matsugunin Fulani da ke Zakwali, daura da Yande a jihar Arewa mai nisan ƙasar Ghana, ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9 tare da jikkatar wasu. Rahotanni dai sun ce wasu al'umman kabilan Konkomba da ke jihar suka gano gawar wani ɗan kabilar su da sanyin safiya. Kwasan suka yi zaton 'ya'yan kabilan Fulani ne suka aiwatar da wannan ƙazamin aiki, kamar yadda Director General ɗin sashen gudanarwa a hukumar 'yan sandan ƙasar Ghana, DCOP Muhammad Suraj, ya mini ƙarin haske.
Abin ya faru tsakanin Yande da Sabobane, wato tita ne Konkomba tita, ya fito Yande da shi ne wanda aka shuto shi. Wa ya shuto? Yanzu ake investigate. Fulani ya shuto, Badagome ya shuto, Bamburi ya shuto, nan da nan da waɗansu kuma suka kai mayan Fulani ga Akadami ko? Ba nan abu ya faru, ta bar mayan sanda su investigate. Amma sai su ma su ga kai mayan da kari, yanzu ga taking the law into their hands kenan. To ka gani abin da ba mu so gane kenan. Sai da yanzu ga waɗannan suka yi wannan abu, sun gudu sun shiga cikin daji. Ana neman
wata bayawar Allah yar masugunin ta shaida mini cewa
tunin kujin, tunin ban shi amfani mun mare ne.
Sun shigo mana a cikin kauyenmu kamar dai za su farauta. Nan da nan suka fara kashe mutane mutane tare da kona gidajenmu sun kashe yan uwaye na uku yanzu haka ba mu da gurin fakewa kuma ba mu da abinci
tukuyi jelayin
na dai tuntubi sakataren kungiyar kabilan Fulani a Ghana Yakubu Musa Bare a inda yake cewa suna bukatar da gwamnati ta yi adalci tare da tallafawa waɗanda wannan al'amarin ya rutsa da su
mutane 9 suka mutu mutane 5 na kwanci hospital gidaje 164 aka kona shanaye dai ba adadi amma waɗanda dai muka samu labarin shine 80 da ba a gani ba sa'annan yara da mata mun zo mun iske wurin wallahi duk an kone waɗansu arzikin su duka da abincin su da suka ajiye da zai kai su to bani next year duka sun kona yara 5 ba don su ba duka suna daji wallahi
ko akwai wani dauki da gwamnati za ta bayar ministan jahar Arewa Shani Alhassan Shuaibu ya ce gwamnati za ta samar mahula na wanda wannan al'amarin ya rutsa da su guraren da za su fake tare da abinci
we will look for tents for them we will look for food aid for them because the numbers are great
a karshe dai an sanda sun ce suna aiwatar da bincike domin ajiye doka a masaunin ta
yanzu aka muna da police 100 da wani a leadership mu commissioner of police Mr. Bunga no regional police commander da kamo ana investigate yanda za a yi fulana wanda komi hankalin shi ya kawo da koma an kawo trauma psychology ana musu magana yanda hankalin shi ya kwanta
Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
A gaida Hamza da wannan rahoto a kuma gaida Maryam da labaran duniya wanda To jama'a yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda ba a rasa ji ba Yayin da 'yan ta'adda ke dada takura Najeriya, Amurka ta amince da dadaddiyar bukatar Najeriya ta asayar mata wasu nau'ukan jiragen yaki masu saukar ungulu da ke aiki da dare da kuma rana. Al'amarin da gwamnatin ta Najeriya da kuma kwararru ke ganin zai matukar canza al'amura daga Abuja ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Ta ce Amurkan ta amince da ƙara saidawa Najeriya wasu sabbin jiragen yaki irin na zamani guda 24. Jiragen yakin masu saukar ungulu samfurin Bell AH-1Z Viper kudinsu ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 997 da za a haɗo su da kayan gyaransu na'urorin da za su ke auna inda ake son kai farmaki da kamarorin kallon ko'ina garas hatta a cikin dare. Tuni kuma gwamnatin Najeriya ta kira wannan a matsayin gaggarumin ci gaba kamar yadda kakakin shugaba Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu ke shaida min
wannan gaggarumin ci gaba aka samu tun kafin shugaba Muhammadu Buhari ya zo kan mulki gwamnatin Najeriya ne ci a wancan lokaci take cibiya da gwamnatin Amurka ta yadda ta sayar mata irin jiragen nan aka ki sayar ma Najeriya saboda ana zargin keta haƙƙin bil'adama a Najeriya wanda gwamnati ta yi wancan lokaci saboda haka ashe tun da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta keta haƙƙin bil'adama ba wannan zargi a kanta ba dalilin da za a ce an hana saida masa waɗannan jirage a wannan lokaci saboda haka mu murna muke farin ciki muke da yin wannan domin abu ne da zai ƙarfafa zai kuma haɓaka yaƙi da ta'addanci ba wai a arewa maso gabas ba a har jihohin arewa maso yamma da kuma jihohin arewa ta tsakiya.
To shin su waɗannan jiragen yaƙi menene nagartar su? Tambayar kenan da ne wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
Daga shi wannan jirgin Viper kuma an kera shi ne don yayi aiki dare da rana ko cikin dare zai yi to maganar gaskiya a yanzu ba mu da jirage isassu waɗanda yake za su iya aiki da dare ko da rana sannan kuma yana son mutane su gane wato shi sha'anin jirgin sama na yaƙi to kowane da irin aikin da zai yi kowane jirgi yana da irin aikin da zai yi yanzu kamar yaƙin da muke yi da 'yan ta'addan nan kana son jirgi wanda yake idan ya ji motsi a wani wuri zai je wurin bayan ya je wurin zai tsaya ya dinga shawagi yana zaga wurin ya ga abin da ya gani din nan shi ne kafin ya saki to kaga jirgi mai saukan angulu zai iya maka wannan amma jirgi mai miƙaƙƙen fuka-fuki shi in ya tafi ba zai iya maka ba zai iya wannan shawagin ya tsaya yana yi ba to shi helicopter kaga zai iya wannan in ta kama ma zai iya sauka a wurin ko a wurin gona ne zai iya sauka ko wani filin ƙwallo ne zai sauka ya tabbatar kuma ya zagaya ya tabbatar da abu na to kaji ƙarfin da wannan sayan wannan jirgin zai mana wanda yake a yanzu ko ba mu da shi ko kuma muna da shi kaɗan.
Hausa mai ritaya a rundunar mayakan saman Najeriya Air Commodore Baba Gamawa. Na ganin da irin wannan ƙarin hoɓɓasa lalle kam kwalliya za ta biya kuɗin sabulu.
insha Allahu da wannan hubbasawa da gwamnatin tarayya ta yi na tabbatar maka da cewa kwalliya za ta biya kudin sabulu har ma da turare kuma insha Allahu za a samu nasarori akan irin waɗannan abubuwa da ake yi saboda yau in ka duba a duniya gaba daya yaki ya koma sama saboda haka samun waɗannan jirage za mu samu ci gaba za mu samu nasarori a wannan yaki da ake
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan yanzu kuma ga maimaitin amsoshin tambayoyinku Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka Dan Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da radio amfani shin asalin mutumin wani gari ne kuma yaya batun iyali shin da me al'ummar jamhuriyar Niger za su fitunawa da shi masu tambaya kwamrar kaka mai yidi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak Assalamu alaikum BOA Hausa Dan Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi gare mu Bukar Idan masu tambayar Kwamrad Kaka mai yidi da Alhaji Abubakar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare ga ansar da wakilin mu a Maradi Mansur Sani Ya samu daga wani dan uwan marigayin kuma shugaban radio amfani a Maradi Bula Maligari wanda yace
Alai Mansur an aihi Alhaji Garema Bukar ranan 2 ga watan 2 na shekara 1959 a garin Maine Surwa Alhaji Garema Bukar dan kabilan Babbarbare ne ake cewa don Alhaji Garema Bukar Babbarbare mutum ne na kasar Maine Surwa kuma dan gidan sarauta ne na Maine Surwa Alhaji Garema Bukar ya rasu ya bar mata 2 da yara guda 6 ya cikin yara guda 6 babban namiji ne sauran karnan shi yan mata ne
bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami-dami yayi kafin girma har ya zama fitaccen mutum
Alhaji Garema Bukar dai a takaice yayi lokal na yan jarida don kashi jarida karanta shi yayi bayan shi yayi karatu diya na karin ilimi sahu-sahu kuma ya zo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru 1999 shi ne ke sahun gaban yan jaridan Niger wanda sun kasa jarida mai zaman kanshi ta girku a Niger. Tunda duk wahalan girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma ba yayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasawa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiya ma a kasan nan
a wani irin matsayi ya rika ku a bangaren gwamnati ko siyasa ko wani abu
Alhaji Garema Bukar a bangaren siyasa ya zama konsaye na gunduma Maine Surwa ya zama deputy national na kasar Maine Surwa ban da dan majalisar dokoki kenan Alhaji Garema Bukar ya zama dan majalisar dokoki na gunduma Maine Surwa kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma Maine Surwa kan kanshi wanda ake cewa konsaye bancin haka Alhaji Garema Bukar ya zama shugaba na radio na gwamnati bangaren Tamagaram da Dosu
to a bangaren abun da ya shahi hulda ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa bacin kafuwar gidan radio amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta yi daga wancan lokaci zuwa yanzu
ka san na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda in ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki bane baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida saboda ita jarida tana da wannan abubuwan in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zauna mutum ne wanda a tsaye yake komin datin abu in gaskiya ne zai a yi shi. Kuma Alhaji Girma duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi baka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi. Kuna da incin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku inci ku yi, shi ma ya yi siyasar shi a wancan lokacin yanda siyasar shi yake yi bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci. Kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya bashi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan dan saboda mutane su ji menene ko me ke kasancewa.
Da ina radio amfani ta tasiri a kasar Niger ta dalilin Girma Bukar ya kafata, kuma ni za a iya cewa koda yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan menene mutanen ma Niger za su kalla su tuna Girma.
Ka san lokacin da aka fara girka amfani a cikin Niger musamman mata maradi wannan a shekarar 1999 aka bude ta kafin ita an bude ta ya mai wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radio nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jahar da aka zo aka girka ta ba program din Yame ke tasiri ba, a program din Yame na zaman kanta na jihohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta. Don kaga ya sha bamban da radio da talabijin da yawa wanda program na Yame ne duk duniya da duk ƙasa ake jin shi. Shi duri in ya zo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun. Kuma Alhaji Girma mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da Allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba, tunda abin nashi ne amma shi zai tambaye ka kai wane in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ai wani abu zai ce kai wane ku yi hakuri za mu yi abu kaza. Ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya yi shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi. Ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Girma wanda zai zo kowa sai ya rungume shi. Kowa nashi ne. Lallai Alhaji Girma Bukar ya bar mu yanzu abin sabo ne da saura tunda a cikin mutanenmu na gabas ɗaya-ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi. Shi mutum ne wanda in yayi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne.
To menene al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a tun me za su kallo su ce lalle Girma yayi wani abu a Niger.
Ai Alhaji Mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kaso a yi menene ya kiyasa da ya bude ma yan jarida ai wannan burtali ne aka bude ma yan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama ratata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yi tunda ya san wata ranar ba zai kwana a gidansu ba.
Wani gwarzo zo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a kasar
ne. Kusan in na faɗi kakace dan mai gidana ne Alhaji Girma Bukar a dan jarida mai zaman kanshi a Niger ba ai kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba ai kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta yayi nisa sai dai Allah ya bashi lada.
Sai kuma tambaya kan tarihin Lullugat wanda mun sha bayar da ansa, amma idan Malam Yusuf Bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala ya bayar kwanan baya.
Frederick John Elkwe Lugat an haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki, amma shi mutumin Ingila ne. Sannan ɗa ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugat wanda sai ne na wato kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India a nan ne kuma ya haifi Lullugat a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858. Sannan shi Lugat yana daga cikin mutane 'yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin girma na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928. Sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912. Sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba daya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919. An kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga kasar Uganda, a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki. Wanda ya kawo shi arewacin Nigeria shine George Goldie, wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan Nigeria, wato Royal Niger Company. Sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906. Sannan an haɗa arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Dantley Lugard, wannan inda da takaitaccen tarihi. Kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya, ya zauna a Afirka ta yamma, ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong. Wannan shi ne dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya. Yana da kyau fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi a shekara ta 1914, akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci, zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya. Mutane suna tafiya daga arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudu. Mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin Najeriya ta fuskar kasuwanci. Sannan daidai da jihadin Shehu Danfodiyo sai da ya kai wurin kafa daular Ilorin. Saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da Lugard bai haɗa arewaci da kudancin Najeriya sun zama Najeriya ba, to Najeriya dama tana gab da za ta haɗe a matsayinta na ƙasa guda. Amma wanda ya haɗa arewaci da kudancin Najeriya da tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine Frederick John Dantley Lugard.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wakilinmu a Maradi Mansur Sani da wanda ya bayar da umarni Haile Haile da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.
To kash masu sauraron mu, sai a mana aikin gafara saboda wasu dalilai ba za mu iya gabatar muku da labaran wasanni ba. Amma kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Dili da kai wa wani zai kamawa, aka kai ma
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan Ramadan.
To ni ne Ibrahim Sala Modibo daga Kumasi. Alhamdulillah na samu amfani da yawa da ina jin in zan ambata lokaci ya kai na shan ruwa. Abin da zan gaya ma shine farko na samu abu daya da na san ina yi shine mafi yawanci ina yin sai da bino ko in sai wani abun bude baki in bayar da jiya ba in yayin shi amma yanzu alhamdulillah ina yin gurgudu alakadir firashika ta muddu rijlaika wai gurgudan shifidanka kake mike kafanka sannan kuma na biyu ina jin dadi kuma ina tare da yan uwaye kowa na kawo ababa daban-daban buyi bude baki da shi na fanci na samu wani fa'ida daga wajen nan shine na ukuwa ɗan uwan ta kasakanin mu don nan ga akwai faila akwai tijaniya akwai dai ahli sunna akwai mu amma duka mun haɗu waje ɗaya muna goda baki insha Allah ina jin ina cikin fa'idan da na samu shine ɗan uwan ta kasakanin
mu sunana Abdul Muhammad Muhammad ni matashi ne kuma shi fa'ida dai game da batun watan Ramadana dai shi mu ce dai alhamdulillah 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 Allah ya karfafa zuciyarmu kamar yanda muke yi cikin azumin ga Allah ya sa bayan azumi ma mu yi shi haka nan dai da aka shiga azumin ga dole mun saba alheri amma da aka shiga azumin ga alherin nan ya yi taru wallahi shi kuma ya sa mana tausayi don kana ka ga yanda wani ke yana za ya ci safuru ma wani yayi kana ga kaman ba yi zai bane yasa mun gode da Allah mu ma da Allah ya rufa mana asiri muna ya rufa mana wani asiri game da kuma wanga faida kuma wallahi barka mu mun samu na askar da mun yi aiki muna turare ta ne muna yi aiki da mu ga tabi shi mu je tafsiri farko kuma back in the days Sunday wani party muna yi vanish wani ahama zuri mun gode da Allah wallahi kuma muna gode da Allah dan da yi mu haka nan ya samu nasara Allah kuma ji san Allah samu saurayi da shi haka nan har bayan Ramadana.
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice.
A yau Asabar ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗi cewa ta haramtawa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson da sakatariyar harkokin wajen ƙasar Liz Truss da sakataren tsaro Ben Wallace da wasu jami'an gwamnatin Birtaniya su goma da 'yan siyasa shiga ƙasar ta. Wannan matakin na zuwa ne a matsayin mai da martani ga mataki mai zafi da ba a ga irinsa ba a baya da gwamnatin Birtaniya ta ɗauka musamman na sanya takunkumi a kan manyan jami'an Rasha a cewar wata sanarwar ma'aikatar ta kuma ƙara da cewa nan ba da jimawa ba za ta fidda ƙarin wasu sunayen. Fadar Kremlin ta bayyana Johnson ɗaya daga cikin masu goyon bayan Ukraine sosai a matsayin wanda ya fi taka rawa a ƙoƙarin nuna ƙin jinin Rasha. Wani ƙaramin jirgin ruwa ɗauke da baƙin haure ya kife a gaɓar tekun Libya inda aƙalla mutane 35 suka mutu ko ake kyautata zaton sun mutu a cewar hukumar kula da masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM a taƙaice a yau Asabar. Hukumar ta ce hatsarin jirgin ya auku ne a jiya Juma'a a kusa da birnin Sabratha da ke yammacin Libya wani muhimmin wuri da baƙin haure da galibinsu 'yan Afirka ne ke fara irin wannan balaguran mai cike da haɗari ta tekun Bahar Rum. Hukumar ta IOM ta ce an gano gawarwakin baƙin haure 6 yayin da ba a san inda wasu su 29 suke ba kuma ana kyautata zaton sun mutu. Nan take dai ba a san takamaimai abin da ya haddasa kifewar ƙaramin jirgin na katako ba. A ƙasar Ghana Fulani makiyaya 9 ne suka rasa rayukansu wasu 5 kuma suka jakkata sakamakon harin da wasu 'yan ƙabilar Konkomba suka kai musu a garin Zakwali da ke arewacin ƙasar Ghana. An kona gidaje 64 tare da sace shanu fiye da 80 abinda ya tilastawa al'ummar ƙauyen da dama tserewa domin neman mafaka.
To Allah shi kiyaye. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.